Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatar an tashi lafiya. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin ranar Alhamis 24 ga watan Nuwamba 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To Hanifa, Rasha ta sake kaddamar da hare-haren jiragen sama kan bangaren samar da wutar lantarki na kasar Ukraine jiya Laraba. Kasar Ukraine ta kaddamar da jerin bincike a gine-ginen majami'un da daddiyar dariƙar Kristanin ta Orthodox saboda zargin shugabanninta na goyon bayan Rasha. Sannan saura Iris wani hari da kasar Turkiya ta kai ya rutsa da wasu sojojin Amurka da ke Syria al'amarin da ya dada kawo zaman tsatsa a yankin.
Kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa bayan saurin sauyin fasali da Najeriya ta yi wa wasu daga cikin kudadenta na takardu, wasu masana na ganin matakin zai iya yin tasiri kan fannin tsaron kasar.
Akwai alaka sosai tsakanin canjin kudin nan da aka yi da kuma kudaden da ke hannun yan ta'adda. So abin da yafi ban tsoro game da waɗannan kudade shine yanda yan ta'adda suka fasa bankuna suka ɗibi kudade masu yawa.
Za kuma a ji cewa yayin da ya rage watanni 6 wa'adin mulkin shugaba Muhammadu Buhari na biyu ya cika, bincike ya nuna cewa jumlar basussuka da gwamnatin tarayya ta ciyo da sauran lamani da ta yi sun kai naira triliyan 70.5. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafe da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma kafin nan ga Ibrahim da kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu sauraro da fatan an tashi lafiya. Rasha ta sake kaddamar da hare-haren jiragen sama kan bangaren samar da wutar lantarki na kasar Ukraine jiya Laraba, inda sojojin na Rasha suka nuna alamar niyyarsu ita ce kuntata ma 'yan Ukraine yayin da ake shiga lokacin sanyi na winta. Hukumomi a Kyiv, babban birnin kasar ta Ukraine, sun ce mutane uku sun mutu a wani harin da ya rutsa da wani bene mai hawa biyu. Jami'an gwamnati sun ba da rahoton daukewar wutar lantarki a birane da dama, ciki har da sassan Kyiv da kuma Moldova makwabciya. Magajin garin Kyiv Vitali Kleshko ya aika da sakon telegram mai cewa an auna ɗaya daga cikin madafun abubuwan more rayuwa a babban birnin kasar, inda wani mutum ya ji rauni a birnin Lviv na yammacin kasar wanda ke daura da kan iyakar kasar Poland. Magajin garin ya ce lahirin birnin ya rasa wutar lantarki, ko da yake nan take ba a bayyana adadin wuraren da aka auna ba. A halin da ake ciki kuma, wani binciken da aka kaddamar a wata daddiyar masujidar Kirista da ke Kyiv, babban birnin kasar Ukraine, da wasu karin wuraren ibada ya dada tabbatar da cewa hukumomi a Ukraine wasu yadda da wasu shugabannin da daddiyar dariƙar Kirista ta Orthodox da ake masu ganin masu ra'ayin Rasha, duk wanda yakin da Rasha ta shafe watanni 9 tana yi a kasar ba. Binciken da jami'an tsaro na farin kaya da 'yan sanda suka kaddamar a masujadar Pasaj Lavra, ɗaya daga cikin wuraren ibada na daddiyar dariƙar Orthodox mafiya tsarki a birnin na Kyiv, lallai bakon abu ne. To amma ba haka kawai ya faru ba. Sashin leken asiri da bangaren yaki da ta'addanci na kasar ta Ukraine jiya Laraba sun bayar da rahoton cewa jami'an su sun binciki gine-ginen majami'u 350, ciki har da wasu wurare da wasu masujadu da ikkilisiya a yankin Lviv masu tazarar kilomita 150 yamma da birnin Kyiv. Wani harin da jirgin sama na Turkiya ya kaddamar a matsayin wani bangare na sabon matakin soji da Turkiyar ke daukawa kan mayakan Kurdawan Siriya, saura Kiris ya rutsa da sojojin Amurka da ke arewa maso gabashin Siriya, wanda hakan ya dada kawo zaman tsardar a yankin, abinda wasu majiyoyi biyu suka gaya ma muryar Amurka kenan. cibiyar rundunar sojin Amurka wadda ke kula da sojojin Amurka kimanin 900 da ke Siriya waɗanda ke aikin taka burki ma ISIS ta tabbatar da aukuwar harin a karin farko shekaran jiya Talata inda ta ce babu wani sojan Amurka a sansanin a lokacin to amma wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ya gaya ma muryar Amurka jiya Laraba cewa akwai sojojin Amurka daura da wurin a lokacin a tazarar mita 300 daga sansanin wanda ke arewa da birnin Hasaka
nan ba da jimawa ba za mu kawo muku ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko Biyo bayan sake fasalin takardun naira a Najeriya, alamu ya nuni da cewa hakan ka iya yin tasiri kan sha'anin tsaron kasar. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Following the redesign and issuance of this note, we will go forward to insisting that cashless will be nationwide.
Gwamnan babban bankin Najeriya kenan, Dr. Godwin Emefiele, ke jaddada cewar biyo bayan sake fasalin takardun naira. Yanzu za a takaita amfani da hada-hadan naira a hannu a ko ina cikin Najeriya. In har ya zama wajibi mutum zai ɗebi makudin kuɗaɗe daga banki, to sai ya cike takardun da ba adadi. Ta yadda jami'an tsaro za su sa ido a kan ina za a kai waɗannan kuɗaɗe.
So that security agencies can follow you and be sure that you are taking that money for good purpose.
A cikin makonni biyu kacal da fara batun sauya fasalin naira. Miliyoyin kudade ne sojojin suka kwace daga hannun ƴan Boko Haram da masu garkuwa da mutane da kuma awakan burmin su a sassa daban-daban na Najeriya.
Items recovered from the Boko Haram terrorists include a total sum of 2,479,740 naira.
Shugaban cibiyar samar da bayanai na irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi kenan, Major General Musa Dan Madani. Yayin da ke jawabi a taron manema labarai a hedkwatar rundunar tsaron Najeriya inda ke cewar a wani farmaki guda daya dakarun Najeriya sun cafke wasu mayakan Boko Haram da kayan yaki da kuma kuɗi kimanin naira miliyan 2,479 da 700 naira 40 a wurin wasu abokan burmin ƴan Boko Haram. A dai cikin makonni biyun da suka gabata da fara batun sauyin fasalin nairar kimanin sama da naira miliyan 16 sojojin Najeriya suka kwace daga hannun ƴan ta'adda a sassa daban-daban na kasar. Akan haka na nemi fashin baki daga masanin tattalin arziki Dr. Yushewu Aliyu.
Akwai alaka sosai tsakanin canjin kuɗin nan da aka yi da kuma kuɗaɗen da ke hannun ƴan ta'adda. So abin da yafi ban tsoro game da waɗannan kuɗaɗe shine yanda ƴan ta'adda suka fasa bankuna suka ɗibi kuɗaɗe masu yawa kuma suka shiga da shi daji masu karban kudaden fansa sun karbi kudade ko da ranan nan nayi magana da ɗaya daga cikin iyayen wanda aka kama na jami'ar Kaduna wanda ya gaya min shi kanshi ya bada miliyan 20 ne to kaga irin waɗannan dole a canza kudade domin ba zai yiwu a bar kudade a hannun ƴan ta'adda ba wanda za su ta amfani da waɗannan kudaden wajen haɗa ta'addanci haka kuma akwai irin waɗannan kudade makudai a daji da gidajen mutane su kuma a hannun waɗanda ake ce mai barayin internet bayan su akwai kuma barayi armed robbers sun fasa bankuna a garuruwa daban-daban sun kwashe makudan kuɗaɗe da yawan gaske saboda haka akwai alaka mai ƙarfi kuma canzawan shine mafi alkhairi ga tattalin arzikin ƙasar a yanzu duk wanda ya karɓi sabon kuɗi an san inda aka ɗauka an san inda aka kai shi
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
A gaida Hassan Maina Kaina ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga Ibrahim da kashi na biyu na labaran duniya
To Hanifa mutane kimanin 4 sun mutu daga cikin mutane kimanin 9 waɗanda wani hatsarin mota ya ratsa da su a ƙaramar hukumar Gire ta jihar Adamawar Najeriya sanadiyar rafafuru wata motar da jami'an custom ke zargi da fasa kwabrin shinkafa daga ƙasar Kamaru daga Adamawa ga Muhammad Salisu Lado da rahoton
Wani matashi da dan uwansa yana daya daga cikin wadanda suka rasa rayukansu a yayin wannan hatsarin. Ya koyi mana ƙarin bayani.
Sunana dai Alhaji Akasun Bola Bypass, ina aiki a Makera. Abun ba karamin ciwo yayi ba saboda ba don komai ba. Kwasin jene ya zo za a kai shi kasuwa inda yake aiki, kasuwan Bola.
Daya daga cikin dubban al'umma da suke zaune a yankin Hayin Gada dake karamar hukumar Gire a jihar Adamawa, inda lamarin ya faru, ya koyi mana ƙarin bayani wanda ya buƙaci da a sake sunansa.
Abinda zan iya faɗa dai dangane da hatsarin shine an zo da mutanen cikin rashin halin kyawu. To daga bisani wanda ake faman a cecerin sa, Allah ya masa cikawa. Kansu ɗayan da an zo da shi a take da shi a mace aka zo da shi. So ɗayan gawan shi daga baya ne sai yayi halin shi.
Kun kai sunan waɗanda suka ji rauni?
Waɗanda suka ji rauni akwai yan makaranta kimanin za su kai mutum shida. Da wani babban mutum anyan miri guda ɗaya, sai wayan da aka rasa rayukansu mutum biyu. Motan da ta fito daga hanyar Gire ne suka biyo shi mai motan da yake dauke da shinkafa domin su kama shi. So garin ya tsira ce musu ne har ya kai ga rubuge mutanen da suke na cikin keke nafe aka sake haduwa da wani mai mota shi ma.
To da shike jami'an kwastam din suna zama ne a iyakar Najeriya da Jamhuriyar Kamaru, wasu daga cikin su kuwa suna zama ne a karamar hukumar Gire. Hakan ta sanya wani mazauni karamar hukumar wanda ya buƙaci da a saka yi sunansa yace
ba zai wuce sati uku da ya wuce ba makamancin haka ya faru a Gire da kwastam da wani jami'in tsaro. Yushi a duk daga inda ya taso ba a tare shi ba sai ya shigo cikin gari inda busy yake, akwai yan acaba, akwai kananan yara, akwai yara masu zuwa makaranta.
Kakakin rundunar yan sandan jihar Adamawa SP Suleiman Yaya Guroje ne masa tambaya ko suna da masaniyan akwai wannan hatsarin.
Lallai an samu hatsarin sakamakon tuki mota da jami'an kwastam suka yi domin himma wani wanda suke kyauta ta zakon yana dauke da wasu abubuwa wanda dokan ba ta yadda ba. Sannan kuma mutum biyu sun rasa rayukansu da kuma mutum daya ji rauni.
Baya ga mutane biyu da suka rasa rayukansu a yayin wannan turmutsin nan take, daga bisani kuwa da misalin karfe 4 sai ko ɗaya ma ya sake ce gagarinku. Kafin a kuma yi sallan mangariba ɗaya ma ya rasa ransa a cikin mutane bakwai da suka jikata a wannan hatsarin.
A gaida Salisu Lado, wani manajan babban rukunin kantunan nan na Walmart ya zaro bindiga yayin wata ganawa ta yau da kullun ta ma'aikata. Yayi harbin kan mai uwa da wabi a wani kantin kamfanin da ke jihar Virginia ta nan Amurka, ya kashe mutane akalla shida. Ɗaya daga cikin munanan harbe-harben da aka yi cikin kwanaki hudu kenan a ƙasar, a cewar 'yan sanda jiya Laraba, lokacin da 'yan sanda suka isa kantin wanda ke Chesapeake, birni na biyu a girma a jihar ta Virginia, sun tarar da mutumin a mace. Hukumomi sun ce ga dukkan alamu shi ya kashe kansa. 'Yan sanda na ƙoƙarin gano abin da ya harzuka shi. Wani ma'aikacin Walmart ya bayyana yadda ya ga mutane na ta zubewa lokacin da mutumin ke buɗe wuta ba tare da cewa komai ba.
A gaida Ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To sai kuma rahoto na gaba. Yayin da saura watanni shida da cikar wa'adin mulkin shugaba Muhammadu Buhari, bincike ya nuna cewa jimlar basussuka da gwamnatin tarayya ta ciyo da sauran lamuni da ta yi sun kai naira tiliriyan 71.5, amma masana tattalin arziki sun bayyana ra'ayi mabambanta akan haka. Wasu na cewa bashi hanji ne yana cikin kowa, wasu kuma na cewa ƙasa za ta shiga halin ƙaƙanikayi kafin ta biya basussuka. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi mana nazarin wannan batu a rahoton da ta aiko mana.
Adadin waɗannan basussukan dai ba su hada da kuɗaɗen bashi da gwamnati ke bin ma'aikatu ba. Waɗannan sun kunshi bashin da gwamnatin tsakiya ta cini da kuma waɗanda ta yi lamunin su ga jihohi da cibiyoyi da kuma hukumomin gwamnati. Manazarta sun ce akwai wasu basussukan da ba su da takardun shaida kuma suna iya shiga cikin waɗannan ɗimbin tiriliyoyi da dama. Haka kuma akwai lamunin kuɗi masu yawan gaske da gwamnati ta yi wa wasu yankuna da jihohi da cibiyoyi na duniya da ƙasar ke shiga a matsayin mamba. Sanata Yusuf Abubakar Yusuf mai wakiltar jihar Taraba ta Tsakiya kuma daya cikin ƴaƴan kwamitin kula da kuɗi a majalisar dattawa yayi ƙarin haske.
Basuka sun kashi-kashi da yawa. Akwai wanda ita gwamnatin tarayya take karba. Inda take karba akwai wanda bashi ne za a gansu kaman wanda ake cewa an karba daga kasashen waje ko ko an karba daga mutanen cikin Najeriya daga bankunan Najeriya daga kuma masu jari a Najeriya. Banda wannan kuma akwai wanda ita gwamnatin tarayya za ta ce Central Bank za ta ce to tunda muna da account wajen ku muna bukatan kudi ayi mana overdraft to shine muke cewa lallai you know abasu suka da kikan ita gwamnatin tarayya da kuma lamuni da tayi da sauransu zai kai kusan trillion 70
yayin da bashin da ake bin gwamnatin tsakiya ta tashi daga naira trillion 10 a watan Yuni shekara 2015 zuwa naira trillion 35.7 a watan Yuni wannan shekara da muke ciki yasa gwamnati ta bayani cewa akwai bashin da take bin ƴan kwangilar gina tituna da ya kai kusan naira trillion 11.1 akwai kuma takardun shedar kammala aiki na naira biliyan 765 da ba a riga an biya waɗanda suka yi aikin ba wannan bayani na gwamnati ya sa ƙwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris mai kati bayyana cewa bashi hanji ne yana cikin kowa
bashi hanji ne cikin kowane dan adam akwai shi ana maganan cewa matsalan da ƙasar Najeriya take samu a wajen sata na man da muke haƙowa mu fitar da shi ya sa kuɗin shiga ya ragu sosai na gwamnatin tarayyar Najeriya muna ganin cewa kuɗaɗen shigan za su ƙaru saboda an ɗauki haƙƙin kare sace-sacen gurɓataccen mai da ake yi
to ko yaya gwamnati za ta biya waɗannan basussuka Sanata Yusuf Abubakar Yusuf ya yi ƙarin bayani
idan aka ce ana bin mutum bashi akwai yadda ake yi ko ko mu ce fitar da zunzurutun kuɗi gabaki ɗaya ya biya ko ko ya ce to ni fa akwai lamuni da zan yi wasu su zo su sayi wannan kuɗaɗen wanda ake cewa irin su bond kenan irin su debenture ba wai yanzu zan biya ba zan biya nan da shekara uku nan da shekara hudu ko ko zan biya cikin shekara goma
asusun lamuni na duniya wato IMF ya kira ga babban bankin Najeriya da ya ƙara ƙaimi ga tsarin haɓaka kuɗaɗen shiga domin a rage raɗaɗin talauci da hauhawan farashin kayayyakin masarufi da al'umma ke fama da shi Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
A gaida Madina Dauda kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga Alheri Grace Abdu da shirin domin iyali
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka sauka huiwa Ku jama tambaya nike da Ku jama tambaya nike da
Masu saurare assalamu alaikum barkam da asuba barkam ko da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya gayyaci masu ruwa da tsaki domin nazarin matakan shawo kan koma bayan harkokin ilimi a arewacin kasar Ghana daya daga cikin kasashen yammacin Afirka da binciken babban bankin duniya ya nuna ana samun koma bayan harkokin ilimi musamman a fannin ilimin ƴaƴa mata bakin da muka gayyata domin bada gudunmuwa ga wannan yunkuri sun hada da Abdalla Tobodu Coordinator sashen ilimin addinin musulunci na hukumar ilimi ta kasar Ghana da Gimbiya Ummu Ka Jafar yar jarida kuma uwa sai Samira Yahaya Abdulrahman babban jami'a hukumar wayar da kan jama'a ta kasa sai kuma Isa mai rago Gabriel Abbas mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum Gimbiya Ummu ta bayyana fa'idar ilmantar da ƴaƴa mata a ci gaban tattaunawa da wakilin Madina Accra Idris Abdul Bako ya jagoranta
wani lokaci tarbiyyar da ƴaƴa mata ma yafi tarbiyyar da ƴaƴa maza wuya saboda yaro namiji ne kawai ya tashi in jallabiya ka sa mai shikenan ya wuce amma mace abubuwanta yana da yawa kuma mana gafara abinda ya ka saboda in kana son tarbiyyatar da ƴaƴa mata ka tarbiyyantar da iya mace ta tashi ka same ta yanda kake so da farko dai addu'a na count addu'a shine farko amma na biyu kai kokari ko mai yariyan nan ta tashi tace tana so sha'anin makaranta da su musamman yariyan da ta sa hankali tace ina so in yi karatu kai kokari ko da baka samu ba abinda ta nema kashi 100 in baka samu ba ko kashi 50 ne nuna mata ka bata kuma kana niyan in Allah ya dan ka samu ka bata yariya ta ga kaman kana himma cikin abinda take nema duka sha'anin neman ilimi kana kokari kana taimaka mata ita ma kaga tana sa karfi saboda yariya mace ne dazu na magana nace tarbiyyatar da ƴaƴa mata idan baka tarbiyyatar da yariyan nan kan yanda ya dace ba wallahi gobe ka tashi kai bata kudi ka bata lokacinka shi kaga yariya ta je ta bata maka lamari ta bata maka lissafi saboda wani ya rude ta da wani abu kankani a cusa mata halaye da bai dace ba kuma tarbiyyatar da ƴaƴa mata uwa ya kamata ki maida yariyan nan kawarki ki maida ita kawarki kina tsira da ita ke kina ka mata maganan ki ma ni kaza 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 me kika gani kowane abu ne ta zo ta zauna ta koro miki hajiya kaza kuma kaza 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 ta koro miki ita ma bukatunta wani na waje ba zai taba jin maganan ta ba in tana da wani bukata nan da nan ta kira ki ko ta zo ta ganki gashi 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 kaga tarbiyyatar da ƴaƴa mata kenan kuma lokacin da yariya ta je makaranta makarantar islamiyya ne makarantar boko ne in ta zo na mata ke kin fita son abinda take yi in kika tadda taran ta zo gida kika ajiye ta yau me kuka yi in akwai abinda zaki kara mata ne ko akwai tambayan da za ta yi miki ne ke ma shi yasa aka ce ilimi ai mace yana da kyau ke ma uwan kina da ilimi ko baki da ilimin ma bari ta san abinda take yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske shi yasa ilmantar da ƴaƴa mata ba abu ne na wasa ba har ka tarbiyyatar da yariya mace tun nursery primary JHS SS har ta je jami'a ta gama jami'a ta yi national service ba wasa bane har yara mata hudu ina kira ga iyaye da suka samu suka tsinci kansu cikin rabuwan aure yara na kusa da su don Allah kada su dubi haushin uban nan abinda za su yi duka su doki kaman yaran nan za su tura ginin su motan su zinariyan su komai cikin tarbiyyatar da yara matan nan tarbiyyatar da su ta shanin yara su tace zama yara na kirki su samu ilimin kirki
malam Isa a matsayin ka na uba yar ka tana ta gama JSS ko JHS ya ta je SHS kamar yanda malam ya ce ta samu jarabawa mai kyau shi wani fito yana neman ta da aure zaka bashi ya aure ta ko dai zaka yi iyaka da shi ne kan ta ci gaba da ilimi
gaskiya idan wannan hali ya wato auku a gidana ina jin na bashi hakuri yariya ta yi kokari ta gama wato secondary idan da dama ma ta shiga jami'a domin idan bata kammala jami'a ba su dewa mazajin da bayan aure sai ka samu ba su da niyya kaman bazan yadda matana tana zuwa lectures wasu kuma suna da kishi ma suna ganin daga wurin ne da samu hanya na lalaci ko cin amana da sauransu ɗaya-ɗaya ne suke amincewa kaga bayan aure ya amince ta ci gaba da boko ko karatunta kaman kan da muka dace to amma duka wannan ya wato ta'allaka ne kan yarda idan ka yarda da matanka ko cikin rami ta je lectures ko cikin rami take zuwa aiki ina jin zaka amince da ta kuma kana yi kana mata wa'azi cewa aure ibada ce idan kin aure mutum ya kamata ki zama mai kyau na mutunci ba hali ba wani abin da ya kamata ki sai dai ki mutunci kuma ki riki auren ki yanda ya kamata don aure ibada ne akwai lada ciki akan haka ina kira ga iyaye su dewa ai kokari a bar yariya ta kammala karatunta na boko da na wato islamiyya kafin ai aure domin su dewa mazajin zamanin nan idan ai aure kuma an ce wai an yarjejeniya za a amince ta je ta ci gaba da school bayan aure su dewa hakan ba zai yiwu ba sai kaga an saba akan haka sai kaga yariya mai hazaka mai ilimi ta koma baya saboda miji ya hana ta kuma iyaye ba su san muhimmancin ilimi ba balantana su bar ta ci gaba
ta kammala karatun ta kafin ta yi aure.
Ajiya mu na ga baki yake na motsi zaki ƙara wani.
Ko da yake su biyu mallam da wato Alhaji Isa mai rago su yi magana game da batun in yariya ta shiga jami'a. Ni dai da na roka idan yariya har tana jami'a mijin nan ya ga yariyar nan na jami'a yazo ya aure ta. Wannan secondary ne. Ni secondary ba zan taba bari yariya na zuwa secondary school in cire ta makaranta mata aure ba. Sam wannan ba zan yarda ba. Wannan sababbin abu ne an yi ba ɗaya ba ba biyu ba ana yi da yawa. Kuma waɗanda yawanci
yaran mata masu garin jiki.
Masu garin jiki. Kaga magana da nake maka. Ko ya kike da garin jiki ko me ni dai ƴata in tana SS in bata gama ba. Saboda SS ta yi tana SS women gafara ciki ya shiga. ISS ya bata kenan. Kela an gama ta je wani private school amma ni har ila yau ina kan bakana inda yariya na SS komin garin jikinki ba zan taba yadda ki aure ba in kika shiga jami'a kuma jami'an ni ina so in bari kina cikin jami'a yazo ya ganki ki kuka aure ai jami'a ne ya yadda ki ci gaba don jami'a kin yake je da ciki in kin haihu ma bar mini yariyar na duba kina zuwa makarantar share ki gama eh wannan dai na kira iyaye ayi hakuri in dai yariya ta shiga jami'a miji yazo a yadda a daura aure ayi yarjejeni
har kana wani abu kana zancin da muke yin ga ba wai muna cewa kaman yaran mata in suna karatu kaman haramun ne kar ayi musu aure haramun ne ba aka bane ya kamace a duba yanayin yariya ye zamana tana da hazaka tana son karatu iyaye ya kamace su saya kan kafafuwansu a bar yariyar ta yi karatu amma yariya an zo an ganta ba fahimta kuma an kallinta ba shi kan karatu shi dai yawace shi night club abinan abiyoyi a irin wannan dai gwamma ma ayi auren a samu mutuncin dangi ma a ruf abinda muke fadi kenan shi sa masu sauraron mu kasu ce mun da muke nan what I did
mallam yayi maganan kenan da yayi mu muna magana kan idan yariya na da hazaka tana zuwa makaranta amma muddin irin yaran nan da ba su jin magana kuma da gafara akwai irin yaran nan suna tashi kaga yariya ma ba ta in ana neman ta tana ɗakin samari wannan ya fi gwamma a daura mata aure a sallama
tambayar dama da zai yi na gaba kenan don yana ɗaya daga cikin dalilai na fitan yaran mata makaranta ɗaukan ciki da kuma
kinji
da kuma son kuɗi a fita a je ana aiki yara suna zuwa suna aiki domin su samu kuɗi su kawo iyayensu to anan ta ɓangaren ku masu hukumar wayar da kan jama'a kun taɓo wurin kuna wayar da kan jama'a akan haka.
To sai ku biyo ma shirinmu na gaba domin jin amsar wannan tambayar yanzu a madadin bakin namu Malam Abdalla Tobodu da Gimbiya Umar Kair Jafar da Samira Yahaya Abdulrahman sai kuma Isa Mai Rago Gibril Abbas da wakilinmu Idris Abdalla Bako da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa la tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne tarakan duniya.
Tumma da lada wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
To a takaicen Rasha ta sake kaddamar da hare-haren jiragen sama kan bangaren samar da wutar lantarki na kasar Ukraine jiya Laraba inda sojojin na Rasha suka nuna alamar niyyarsu ita ce kuntata ma 'yan Ukraine yayin da ake shiga lokacin sanyi na winta. Hukumomi a Kyiv babban birnin kasar ta Ukraine sun ce mutane uku sun mutu a wani harin da ya ritsa da wani bene mai hawa biyu. Jami'an gwamnati sun ba da rahoton daukewar wutar lantarki a birane da dama ciki har da sassan Kyiv da kuma Moldova makwabciya. An kaddamar da wani bincike kan wasu masujjidan Kirista a Kyiv babban birnin kasar ta Ukraine da wasu ƙarin wuraren ibada saboda zargin cewa shugabannin wuraren na biyayya ga Rasha. wani harin jirgin sama da Turkiya ta kaddamar a matsayin wani bangare na sabon matakin soji da take daukawa kan mayakan Kurdawan Siriya. Sauraki ya rutsa da sojojin Amurka dake arewa musu gabashin sassa.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Niger kamar da Chad wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. A madadin Ibrahim ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Jumbe Hamza da ya hada, sai kuma injiniyan mu yanzu ni Hanifa Kabir Isa nake muku fatan alheri.